السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يموانا مسلمي طالبي لوانا مبابا مكرنتا نورث ويست يونيفرسيتي اوانا برنينا منكنو نيجيريا بركة مدى وانا نسافيا دا كسان شيواتي على دكو اوانا مبابا مسلا چين جوما دنقبات اللا نسيها دا ذات تيمة كامنا وري a rayuwarmu da kuma rayuwarmu ta ilimi a dunkule. Topic din da za a tattauna a kai, maudu'in da za a yi magana a kai shi ne abu ne da ya shafi mu, ko ya shafi 'ya'yanmu, ko ya shafi 'yan'uwanmu, ko ma ya shafi future, mustaqbal ɗin rayuwarmu. Shi ne illoli da ta'amuli da miyagun ƙwayoyi suke jawowa a rayuwar ɗan adam, da kuma shaye-shaye waɗanda ɗan adam ka iya yi don biyan wasu buƙatunsa na duniya, ko da niyyar samun hutu ko kwanci hankali a nasa tunani. Ina jin waɗanda suka shirya wannan topic ɗin sun lura da muhimmancin kare lafiyar ɗan adam. Duk lokacin da ake magana akan wannan, to kamar ana so a bawa lafiya da gangan jikin ɗan adam kariya ta musamman, ta yadda za a iya cin moriyar jikinsa, moriyar ƙwaƙwalwarsa, moriyar rayuwarsa. Saboda duk wanda yake ta'amuli da irin waɗannan kayan shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi, ko ma yake rayuwa da wanda yake yi, to zai cutu ba ƙaramin cutuwa ba. Idan mata ce, in Allah ya jarabe ki da miji mai shan ƙwaya ko mai ta'ammuli da kayan shaye-shaye, to wannan ƙwayar ita za ta cinye mai kuɗin cefananki, ba lallai ki samu biyan buƙata a tattare da shi ba, ga ba lafiya. Idan kuma ɗalibi ne yana karatu ya yi rungunu wannan fitina, to ya yankan wa kansa tiket na rushewa kafin wato shekarunsa su ƙare. Idan yaron gida ne, ya cutar da iyayensa, ya kuma zalunce su, kuma ya shiga haƙƙin abokanan zama da maƙota, uwa uba kuma ga fushin Allah tabaraka wa ta'ala a tattare shi da shi. Allah ya yi mana ni'imomi da yawa mu a matsayinmu na 'yan adam, amma ni'ima ta lafiya tana daga cikin ni'imomi masu muhimmancin gaske da ya kamata wallahi ɗan adam ya tsaya kula da ita. Kunga duk da kukan ku a zaune a nan, wallahi lafiya ce ta kawo. Da ba ku da lafiya, da ba wanda ya isa zo gurin nan. Da haka mutum ya yi ƙoƙari ya kare duk abin da zai iya lalata masa lafiyarsa a rayuwarsa, ko ɗan uwansa, ko abokinsa, ko maƙocinsa. Ita ƙwaya, mu'amala da ƙwaya, butulcewa ni'imar Allah ne da lafiyar da Ubangiji ya baka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inda za ku ƙididdige ni'imomin Allah a tattare da ku, wallahi ba za su irgu ba. To daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ka iya yi wa ɗan adam, akwai ni'ima ta lafiya da kuma zaman lafiya, wanda mu'amala da waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen hana su, wato hana ɗan adam samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Min azami hadhihi ni'am, suka ce ni'matu sihha, neman lafiya. Duk wanda yake ta'amuli da ƙwaya, to ya ɗauko diga ne, yana rushe lafiyarsa. Kuma lafiya ita ce ra'asu malil insan, jarin mutum, capital da za ka yi amfani da shi wajen gudanar da rayuwarka. Duk wanda ba ya da lafiya, ba abin da zai yi a tattare da rayuwarsa. Kuma da lafiya ne mutum yake samun raha, ya samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa. Da lafiya ne mutum yake samun sa'ada, rabauta. Da lafiya ne mutum yake samun tuma'anina, wato nutsuwa. Sannan kuma ba wanda yake sanin ƙimar lafiya sai wanda lafiyar ta kubuce masa. La ya'rifu qimata siha illa man faqadaha, ba wanda yake sanin ƙimar lafiya a tattare da ɗan adam sai wanda Allah ya jarabe shi da cuta ko ciwo. To shi ne zai gane lallai lafiya tana da amfani a rayuwar ɗan adam. Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito hadisi kamar da Imam Bukhari ya ruwaito shi ne amatani mabbunin fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal farag akwai wasu nemomi guda biyu ranar tashi alkiyama dan adam zai dana sani ya tizi yatsa kuma zai ga lalle an kai shi an baro yayi wa kansa barna a rayuwarsa ta duniya da bai kula da su ba as-sihha lafiya da Allah ya baka baka amfani da lafiyarka ba al-farag zama baka komai samun lokaci advantage na lokaci da bakai amfani da lokacinka ba ko kai karatu bakai amfani da lokacinka ba ko ka nemi kuɗi baki amfani da lokacinki baki ka inganta rayuwarki ba wallahi sai kun yi dana sani akan wannan inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka lafiya ni'ima ce mai girman gaske wanda ake cewa tajun ne ala ru'usil asihha la yarahu illa al-marza wani kambe ne a kan masu lafiya ita lafiya kambe ne wani crown ne shi ne taji ala ru'usil asihha a kan masu lafiya amma kamben shi crown din ba wanda yake ganin su illa al-marza shi marasa lafiya shi mai lafiya baya ganin kamben da Allah ya masa ya dora masa a kan kansa amma mara lafiya ne in ya ganka yayi sha'awarka mai larura in ya ganka sai ce ka ina ma da ni ne wani yanzu a cikin mu duk wanda yake shan kwaya yake shan magani ta kwaya nake nufi to idan ya ga dan uwansa da baya shan kowane magani zai yi sha'awa cika wani Allah yake nake shi yanzu wani abokinka zai iya zuwa ce wallahi yace wallahi ka gannan na shekara ban shafa da zan kofar istanbul ba a cikin ku akwai wallahi wannan ba karamin ni'ima bace akwai wanda ko wannan ce da muku billahi azim duk inda ya kwana uku bai afa magani ba idan zai kwanta wallahi sai an kai shi asibiti in baka ba mutuwa zai barin gaya muku wani abu da baku sani ba kun san cewa yanzu da yawa daga cikin mutane suna rayuwa ne akan magunguna wallahi karfin jiki din nan da zaka samu ka zarka zaka yi wallahi wani sai ya sha magani bacci da kake gani wallahi wanda akwai wanda baya iya bacci sai ya sha magani abinci sai wani ya sha maganin da zai sa yi sha'awar abinci malam ciwuka sun kwantar da mutane suna tafiya ne kawai a titi ka je falon mutum ka tarar da kwali na magani kwali a dare ɗaya sai ka sha kwaya bakwai wancan na wannan likitan na ƙasa kaza wancan na wannan likitan na ƙasa kaza wancan na hawan jini wancan na ciwon suga wancan na prostate wannan na ciwon colon wannan na ciwon ido wannan na ciwon kaza wannan wallahi duk wanda Allah ya taimake shi yana kwana ya tashi babu wani kwaya ko magani ma na halal ba magani na halal na dole da zai rinka sha wallahi ya gode wa Allah da yawan mutane manya-manyan mutane sarakuna malamai ɗan kasuwa a tajirai ba sa rayuwa sai sun jefa kwaya to kai wannan fa ciwo ne Allah ya jarrabe shi da shi ta hanya ta halal hawan jini ne Allah ya jarrabe shi da shi ciwon zuciya ne Allah ya jarrabe shi da shi suga ne aka ce gashi nan yana moda depression haka kullum mutum ya rasa me ke mai dadi a rayuwa wallahi sai ya afa kwaya ya sha ya kwanta ita kanta wannan kwayar ta halal din da aka halatta maka a addini ka sha bature baka ka sha tana da side effect wallahi malam yanzu ka duba duk wanda Allah ya jarrabe shi da hawan jini shi ba zai warke ba a wajen bature ba a warke har abada kullun sai ka sha magani ila al-maut life abu ne duk mai ciwon suga kullun sai ka sha magani wani ma sai ya sha da safe sai ya sha da rana mai ciwon zuciya haka mai ciwon kaza haka kullum a buga maka lissafin kudin maganin nan kadai duk wanda yake shan irin waɗannan magungunan na fahalin da ke gaya muku wallahi in yi fitsari baya ganuwa baya jiwa kaga mutum ya yi fitsari yana gama shi zuma mai suna ban fitsarinsa idan Allah ya jarrabe ka da wannan ka shiga jarrabawa ga kuma illoli da waɗannan magungunan suke tattare da shi malam duk namiji da Allah ya jarrabe shi da shan waɗannan magungunan to fa iyalinsa nan da 'yan shekaru kaɗan sai dai su yi haƙuri da shi duk mai shan maganin tsawon jini da suga akai-akai wannan sananne ne su ba ta faɗa amma kashe namiji yake me ya kashe namiji ba wai mutuwa kabari ba a'a ya kashe mai mazakuta ka wayi gari ga matarka kana gani ba za ka yi mata komai ba wallahi wannan fa halattaccen magani kwaye kenan halattacciyar kashe wa mutum karsashi raunana jikin mutum daga ganin jikinka ba sai an yi bayani ba ana kallon ka zace kai wannan yana rayuwa ne akan kwayoyi kawai jama'a ina muku magana akan na halal din fa ba wai na haram ba tukunna shi za ka yi kokari ka kiyaye lafiyarka da yawa yanzu mutane sun karkata suna ta neman magani irin natural magani herbal magani ba na itatuwa ba ya fi musu kwanciyar hankali duk maganin da bature zai zo ya baka dole yana da wata illa kuma suna da manufa a kai ga illoli na ciwon koda da zai sababa maka shekaru idan kai kana sha wannan sai ga kodarka ta zama affected kuma in baka sha ba a ce za ka mutu to ita kwaya da ta halal da ta haram din duka guje ta ko ba ku ji ba da ta halal da ta haram din sai dai in ya zama maka dole sai ka ta halal ka sha ta halal amma da mutum zai rayu yana shan normal ruwa da normal abincinsa to da ya ci masa kwanci hankali sun mana illoli sun saka mana cututtuka a cikin abincinmu da yawa-yawan cututtukan da ke damunmu wallahi akan abinci ne ba Allah yasa wanda ya fi yawan azumi baya yawan cin abinci ya fi zaman lafiya a cikinku mayukan da muke mai da za ka je ka siya a shago fa za ka je ka siya shi katan guda matar ka taimaka abinci ba hygienic mai ba ne ba mai ne mai kyau ba yana da illolinsa mai sai za ka wani in ya zo siyan mai sai ce yana so a ba shi mai na kamfani kaza wanda yake bai da cholesterol wani bala'in shi ma wai cholesterol kitse in ya haɗu maka a jikinka ga rashin motsa jiki baka motsa jiki sai sa ka kai ta ƙiba ana maka murna ana ce ai wani ya ƙoshi ina ai ƙiba masifa ce ai wallahi duk wanda yake da ƙiba a cikinku ya yi ƙoƙari ya rage kar ya bari ƙiba ta zauna a jikinta ka yaƙe ta da ka fara yin nauyi ka ce ka ta gudu ka ta exercise ko mata aure ce ko mace ce ko mata wacce ta kuskura ta bari ta yi ƙiba ɗin da ita matsala ce ba ta da farin jini a wajen mijinta ba zan ce a wajen maza ba a wajen mijinta na ce yawwa ku kula ba duk wannan lafiya ana kula ne da ita don kar a samu matsala da ka yi wannan ƙiba sai hawan jini kana samun hawan jini sai ciwon suga daga ciwon suga sai ciwon ƙoda daga nan kuma sai ciwon zuciya daga nan kuma sai ka ga mutum yana ta rayuwa akan in ba sa abu ma sai an kai shi an cire an sa masa wata na'ura daga nan kuma sai kuma sallama kana ji kana gani za ka tafi daga wannan duniya gidan daɗi in ji wani da faɗa a kiyaye lafiya 'yan uwana ɗalibai kuma ku rayuwarku tana da tsada me yasa aka shirya muku wannan laccen wallahi tallahi ɗalibai ya kamata a yi musu lacca mai muhimmanci mazanku da matanku a kan haɗarin mu'amala da ƙwaya saboda ku ku ne fincha ɗin rayuwar gaba ɗaya ku ne fa ƙasar ku ne yanzu ba mamaki a cikinku akwai shugabannin ƙasa akwai gwamnoni a cikinku ba mamaki akwai sanatoci a cikinku akwai manya-manyan limaman juma'a malaman addinin musulunci a cikinku idan muka bari kuka sha ƙwaya kuka lalace wa zai shugabance mu nan da shekara 20-30 ke kuma tukila matar gwamna ce ke matar sanata ce ke matar malam ne ke matar wani ne ke ya za a bari ki lalace don haka lafiyarku tana da muhimmanci kar wani yaro ya bari ya kashe kansa kafin ya kai gacinsa na rantse da Allah duk wanda ya ta'ammuli da waɗannan harkar ƙwayoyi to shi kan fa ya tabbatar ya kashe rayuwarsa ko ta kashe rayuwarta abin ciwo abin baƙin ciki yau a ƙasar nan har 'yan mata suna shan ƙwaya yarinya ta zo a buge ko ta je hirar gurin saurayinta a buge ko ta taho jami'a a buge ko ta fitar abin nan a buke wallahi akwai abin da ba za a iya gaya muku su ba muni ya isa abin abubuwan da ake akan mu'amala da baya kwanan nan na kai ziyara ma'aikatar NDLEA a Kano inda suke ta'ammuli suke kama masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi ina tabbatar muku inda wata ran MSS din ku za su je su kai ziyara sai kun da kuka za ku dawo da kuka za ku ga yara samari matasa irin ku bila adadin wani ya zama mahaukaci wani yana zaune cikin datti da kazanta bai sani ba wani an sare kunnensa anan ya je ya yi fada ya sha ƙwaya an yi fada wani gurgu ne shi wani gagyambo a jikinsa ƙuda na bi wani aka kawo shi da abar ta tashi masa ƙwaya ta tashi masa lokacin shan ta bai sha ba ya fashe da ihu yana tsalle-tsalle wani ya ce abar ce ta tashi abokinsa ya ce abar ce bai zai yi shiru ba sai ya sha ta mai kula da shi ma'aikacin ya tura mai ashare ya ce ka mutu don abu kazan ka ba za ka sha ba ya zama addicted to it bai isa rabuwa da ita ba sai ga shi kwatsam na je na ci karo da 'yan mata wanda ya kamata yau a ce ga su a university suna jami'a ko ta yi aure ko tana shirin aure yara ƙanana 'yan mata wai duk gas an kama su wai suna shan ƙwaya ke me ya tsaki wallahi malam matsalar saurayi ne yau da rini wallahi wai saurayi ne yau da rini sai tura mata ƙwaya saboda ba ki da hankali ke ba mai kawaki wallahi malam kawaye yara ƙanana musulmi 'yan Kano ai ya kamata mambaran masallatan juma'a su dawo su mai da hankali da magana a kan wannan harkoki na ƙwayan nan wallahi ana mana illa gabar magana ta biyu da nake so in sanar da ku a nan shine ita mu'amala ta ƙwaya da kuke gani musamman mu nan Afirka da ake turo mana ita ajanda ce ku 'yan boko ne in na ce ajanda ina nufin wata manufa ne wata kwangila ce da wasu jihohi ko wasu ɓangarori ko wasu al'umma suke da buƙatar su jefa mu a ciki kai ɗan Afirka ka sani sun ɗauke ka kamar dabba ne ba sai na yi bayani ba kana ɗan buɗe wayar kana dubawa ɗan Afirka kamar dabba suka ɗauke shi da haka suna ganin dabbobi ne Allah ya kawo mu ya ɗora mu a kan ƙasashe da muke kan dukiya da arziki yanzu idan za a buga maka misali na arzikin da muke kai a jihar Kano a jihar Kaduna a jihar Jigawa a jihar Zamfara a jihar Sokoto a jihar kaza hankalinka bai zai ɗauka ba sannan kuma kuna ta haihuwa kun yi yawa sun yi ku rage kun ki rage ba ne ma kuke ku zama ya juju da ma juju wallahi daga cikin matsalolin ka kai fara da gani ana cewa babu masu rayuwa ta dabbobi irin 'yan Afirka su a wajensu su suna da manufarsu mu kuma muna da addininmu da haka ya za su yi su rage ku yanzu an daina yaƙi a sa maka bindiga a ita harbe ka an daina slavery kama mutum a matsayin bawa a kashe shi da bauta da wahala a kai ka gaje ka yi ta aikin wahala an daina yi yanzu yaƙi ake yi na ilimi ƙwaƙwalwa ake yaƙa da haka daga cikin abin da za a yi muku shine a zubo muku ƙwaya yaran ku su yi ta shan ƙwaya su haukace a ƙwaƙwalce sannan kuma su zo su yi ta faɗa da juna suna kashe kansu a wannan ma'aikata da na je ni suka kai ni wani banki bankin makamai ne kawai me bankin makamai wani wuri ne makamai ne yaran nan kawai makamin da ni ban taɓa ganinsa ba suke riƙe da shi duk wanda ya sha ƙwaya sai a ba shi makami ya riƙe wallahi wata wuƙa da na ganta wuƙa ce fa mai kaifi aka yi mata wani tsini sannan aka malƙato ta idan aka caka maka ita ta shiga to in aka zo fito da ita kuma za ta fito ne da hanji za ta fito ne da tsoka sannan kuma an danna ƙasa za ta yanka ta shi suke soka mutane idan suka baku kwaya za ku dau makami, idan suka baku kwaya kuka sha ba za ku taba zamantowa mutane masu amfani a cikin al'ummar su ba. Kula, in sun baku kwaya ina za a samu wani shugaba a cikin ku na kwarai, idan suka baku kwaya ina za a samu bayan chancellor a cikin ku, in sun baku kwaya kun sha yaya za a samu gwamna a cikin ku. Za a wayi gari ne duk kun zama 'yan kwaya sai a kawo wasu su ta shugabantan ku. Na sha faɗin wannan ina maimaitawa. In sun baku kwaya ya za a samu Buwa da Dangote a cikin ku da Abdulsamad a cikin ku? Ba za ku babu, ba za ku tsaya ku nemi na kanku ba. Shi ɗan kwaya kullum ɗan isga ne a titi yake ƙarewa. Sannan in sun baku kwaya ne za a yi zinace-zinace a samu 'ya'yan banza 'yan titi. In mutum ya sha kwaya sai i nemi mace, sai ya lalata, sai ta ɗau ciki. Shikenan, idan kun sha kwaya shi ne za ku yi alaƙa da 'yan fashi da makami. Ɗan kwaya in ya sha kwaya in bai samu kuɗin kwaya ba zai iya satar komai ya sai kwaya. Ɗan kwaya zai iya yin ta'addanci wa ubansa. Ha, to wanda zai ta'addanci wa ubansa to zai ji tsoron ta'addanci a bakin titi? Akwai yaron da aka kawo mana kukansa a wata jiha, tsabar bala'in shan kwaya duk ran da ya bugu da ubansa yake farawa da uwarsa. Wallahi makami yake ɗauka ya tunkari ubansa da uwarsa sai dai sun gudu sun shiga daki. Wallahi al'azim. To yanzu wannan shi ne za ka hana shi ya yanki wani a bakin titi? Akwai fa jihar da saboda 'yan kwaya sun yi ƙarfi, wallahi kafiyu aka sa. Kafiyu aka sa wallahi aka hana fita a nan arewa. Saboda sun yi ƙarfi sun sha kwaya sun fito sun riƙe makami. Da 'yan kwaya ne ake mu'amala da daba. Duk inda ka ga ɗan faɗan daba ko ɗan area boy ɗan kwaya ne. To wannan kuma yana karya tattalin arzikin ƙasa, yana karya securitin ƙasa, yana karya zaman lafiyar ƙasa. Duk yaran da suke riƙe da bindigogin nan suke harbin mutane ko suke kama mutane ko suke kidnapping mutane, dukkan su suna mu'amaloli da kwaya. Don wani abun ba za su yi shi ba sai sun sha kwayar. Ta ka disadvantage na kwaya a cikin al'ummarmu yana da yawa. Kamata a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ba wai wata hukuma guda ɗaya ita ce za ta yaƙi harkar kwaya ba. A'a, mu haɗu da su mu taimaka wa kanmu mu kubutar da al'ummarmu. Idan kuka lalata jihohinku, kuka lalata ƙasarku, wasu ne za su zo 'yan cin arziki su tsallako. Don dole sai an yi gwamnati. Ko dai ku ku yi gwamnatin ko kuma a turo a yi muku gwamnatin. Shi ne matsalar da ba ku gane ba ko matasa. Da haka yana da kyau a gane daga cikin manufofin waɗannan mutane shi ne ya za su wargaza stability ɗinku, ya za su wargaza alkayanul bashari ɗinku, zamantakewanku na 'yan adam, kyakkyawan zamantakewa a ci a sha a rayu a yi ilimi. To yaya za ka biya wa wani buƙatarsa wajen ruburguza rayuwarka da zamantakewarka? Akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba. Don haka ni'ima lafiya ce, kuma wallahi Allah lafiya ni'ima ce sai Allah ya tambaye ku. Thumma la tus'aluna yawma'idhin 'anil na'im, surat Shikasa. Lallai sai Allah tabaraka ta'ala ya tambaye ku dangane da ni'ima da Allah ya baku. Manzo Allah yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama izat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Duk a cikin ku wanda iwayi gari yana da ainihin abincin da zai ci, ga lafiya a gangan jikinsa, to kamar ga abincin da zai ci, to kamar an haɗa masa duniya ne ga baki ɗaya. Wannan lafiya da ci da sha da kwanci hankalin nan, wallahi babu ni'imar da ta fi ta. Da haka ‘yan uwana ku kula kuma a maida hankali. Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana ita wannan rayuwar duniyar da kuke ganinta a cikinta ne ake duk abin da ake yi. Amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa rayuwa ce da take cike da ruɗu da ruɗi. Mai hankali a cikin ku shi yake ganewa. Ya ayyuha an-nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Ya ku mutane, lalle alƙawarin Allah fa gaskiya ne. Inna wa'adallahi haqq, kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku. Mu'amala da waɗannan ƙwayoyi da shaye-shaye da kashe-kashe da tsare-tsare da dabanci na siyasa da zub da jini, wallahi al'azimu ruɗi ne. Shedan yake ruɗanku ya ku matasa. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada mai rudi ya rude ku raba ku da Allah tabaraka wa ta'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa Allah yake shedan abokin gaba ne gare ku to ku rike shi fa a matsayin abokin gaba wani zai iya tambaya menene dalilin yaduwar waɗannan ƙwayoyi ne abun ƙwayoyi da shaye-shaye a cikin wannan al'umma wasu suna faɗa cewa abu na farko tun alfijirin abun akwai tasahulul aba sakaci na iyaye duk lokacin da iyaye suka yi tsakaci suka yi wasa da tarbiyyar ƴaƴansu to za a samu matsala ina gaya muku wannan saboda ko yanzu yawancin ku matasa ne ba ku kai ga tara ƴaƴa ba ku sani wallahi akwai babban yaƙi a gabanku babban fada a gabanku da mazanku da matanku ku yi shiri wa ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba in ba ku yi sa'a ba wallahi za ku wayi gari ku haifa wa ƴan ƙwaya ƴaƴa ku haifa wa ƴan daba ƴaƴa ku haifa wa karuwai ƴaƴa ku haifa wa barayi ƴaƴa a yau duk wanda bai matso da ɗansa kusa da shi ba bai rinka shawara da ɗansa ba bai saka ɗansa a makaranta ba bai kula da abokanan ƴaƴansa ba to ya tabbatar ya miƙa wa ɗansa shaiɗan sai abin da ya ga dama ya yi da shi da haka iyaye ku sani cewa Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya ɗora muku na kula da tarbiyyar ƴaƴanku yau mutane abin da ke gabansu shi ne gadara haihuwa na yi aure na haihu in mata ne in tana da kishiya ku kishiya ta ƴaƴanta huɗu ni ma zan dage sai na samu nawa wai har dagewa ake wai ta samu ta tara ita ma saboda a samu a tatse ka kai kana rayuwa ana lissafa gadonka baka mutu ba mata kenan su kuma mazajen suna ta tara ƴaƴan amma an zubar da su a titi mutum bai san cin ƴaƴansa ba bai san shan ƴaƴansa ba bai san makarantar ƴaƴansa ba baya bincike akan mu'amalar ƴaƴansa su waye abokanan ƴaƴansa wasu ƴaƴan kuma fandararru marasa albarka ba sa jin tsoron kowa ba ubansu ba ko uwarsu ba babbansu ba ko kawunsu babu wani wanda ya isa ya kira su ya musu fada su ji ana samun yara waɗanda Allah ya kwashe wa albarka a rayuwarsu masu irin waɗannan mu'amala su ne waɗanda sun fi ƙarfin iyayensu su sarrafa su to su ma wannan sun taimaka ƙwarai da gaske don haka ya ku ƴan uwana ku gane daga cikin al'umuru khatira al'amura masu haɗarin gaske allati yatasahalu fiha abna'ul muslimin al-yawma idmanul mukhaddirat shine abinda ƴaƴan musulmi suke sakaci akai yau shine wato rungumar kaya na ƙwaye-ƙwaye da su ainihin wato wiwi da giya da taba da shisha duka waɗannan abubuwa ne na haram wiwi giya taba shisha da ƙwayoyi na gargajiya da ake sha da wanda ake kawowa na bature ba mai irin wannan suna ba akwai ƙwayoyi kala-kala akwai fararen ƙwayoyi akwai jajayen ƙwayoyi akwai yalan ƙwayoyi duka ƙwayoyi ne masu bugarwa idan ka gansu za ka yi mamaki malam mota-mota ake shigo da su yanzu bari in gaya muku yanzu wannan garin namu na Kano mai albarka yanzu kun ga misali alhamdulillah hizba suna kokari wallahi alazim mun zance muku kusan din Najeriya babu inda hukumar hizba take aiki da gaske wajen mukafahatul mukhaddirat yaƙar harkar miyagun ƙwayoyi da shigo da giya a jiha irin Kano amma abin tausayi ƙungiyar ba ta da ƙarfi ba ta da fawa ba ta da hali ba ta da mota ba ta da albashi wallahi ƴan hizba kwana suke yi da daddare ba ku sani ba kuna kwance a bodojin garin nan gaba ɗaya suna bibiyan motocin da ake shigo da su ƙarfe uku ƙarfe biyu da giya a Kano kuma suna kamawa da ƙwayoyi in kana so ka samu bayani dangane da bala'in da ke fuskantar jihar Kano a kan matsalar ƙwaya je ka NDLEA je ka hukumar hizba za ka ga an shigo da mota ta miliyan kaza cinta dilar tarife gaba ɗaya ƙwaya ne a cikinta ina za a kawo ta garin Kano wa za a ba wa ƴaƴan musulmi ƴan Kano ƴaƴan Hausawa Fulani wani ya yi odata mota ɗaya fa za ta iya ɗaukan ƙwayar miliyan 200
mota daya za ta iya daukan kwaya ta miliyan 200 kai biki ta gayyaci gwamna ta gayyaci sarki ta gayyaci manyan manyan mutane ta turo ni din da ina da takardar gayyatar nan ga ta a wayata na bikin kona kwaya ta kai ta miliyan 200 a nan Kano suwa aka kawo wa kowa ka kawo yaron da zai zo ya sha kwaya a jami'a ko a college ko a wani guri is a victim of waɗancan kwayoyin da ake ta kamawa mu ya kamata samari matasa mu farka mu gane cewa ba son mu ake ba kin mu ake gaba ake da mu fada ake da mu ana so a lalata goben mu ne wanda ya baka kwaya wallahi goben kai ke lalatawa future ɗinka yake demolition image ɗinka yake denting martabar kai ke lalatawa yaushe da zai tashi yayi alfahari da ubansa dan kwaya yaushe wata mata ta ce mun malam don Allah a ci gaba da wa'azi akan abin da ya shafar ka kwayoyin nan tace wallahi malam mai gidana na farko dai baya dawowa sai cikin dare irin karfe 2 karfe 3 tace wallahi kullun dawo da shi direban sai yake dawo da shi haka ake zubo shi a bayan mota ya bugu tace musamman yace wheelchair irin ta tura marasa lafiya din nan in aka mirgino shi daga bayan kujera sai a dora shi wheelchair nan sai a turo min shi tace haka zai bugu baya farka sai 12 rana ga bala'in fitsarin kwance ita zuba fitsari wannan mai gida ne da ƴaƴansa da zuri'arsa wata tace ba zai mana cefane ba amma zai iya sayan kwaya ta kaza giya ta kaza wiwi ta kaza wa abokanansa amma mu kuma bamu da masaran da zamu ci ga ya tara min yaya in nace zan fita malam ina zani ya zan yi da shi bai da uban da zai masa fada bai da uwar da za ta yi masa fada masa fada it is really bad and unfortunate wallahi abun bai yi ba da haka ku kula kada wannan gobara ta ci ku yanzu idan kaga yadda ake mu'amala da shisha a nan garin Kano har wurare ba ake da shi na shaguna ake da shi na shisha shaguna a cikin unguwanni abinda ba mu san shi ba yaro ya zauna ita zukarta shi gani yake burgewa yake dan kauye akwai shishar da aka kawo min ita mala an yi modernizing dinta yar karama haka aka yi ta yar karama ba ta kai yatsa ba karama wata kamar waya da dan kanta wallahi mallam har USB charger take da shi ha banda ba wata eh wata wada to ashe duka ga masu mu'amala da ita ma ne da ta fasu inna lillahi wa inna ilaihi kai ila amir yake subhanallahi ashe duk kun santa inna lillahi wa inna ilaihi yanzu abin da za ku yi ku duba a ina aka yi ta a China a ina aka yi ta a ina aka yi ta suna da manufa wallahi malam akwai makarantar da yaro dan primary school aka kama da shisha sha ake fa abu gufa kama ta shisha dan primary school ko aji biyar bai kai ba aka gan shi a cikin Jakarta kuma da wayar da ta caji type C ne ma wallahi tallahi ma a jona mata wuta idan an fita break ya ba wa yara abokanansa kawai kowa ya ci zuka malam sun ci mu da yaki an kama yarinya yar secondary school a aji ba ta da aiki sai bacci kullum bacci a aji aka tambayi kawayenta suka ce ai kullun sai ta bugu take zuwa suka faɗi kwayoyin da take sha da hada-hadan da lemuka da take hadawa ta sha yarinya karama budurwa bata zana waye ko ne ko ba to yaya idan ta je jami'a watakila kanwarka ce watakila yar mamanka ce yar kawunka ne yar innanka ce abun ba da gaske ne fa sai an tashi an yake shi kuma da gaske. Ibnu Taymiya Allah ya masa rahama wata rana yake cewa innal hashisha min a'zamil munkarati wa huwa ashadd min al-khumuri wa akhbath li'annaha tufsidu al-aqla. Yayi magana akan shan wiwi da taba, yace wallahi yana cikin munanan munkarai, mafi munin munkari da ake mu'amala da shi. Yace saboda babban illarsa yafi giya, wannan shisha, wannan tabar wiwi da ake sha, wannan ƙwayoyi da ake sha sun fi giya illa, sun fi giyar da Allah ya kawo aya akan ta a cikin Al-Qur'ani, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani. An yi yau a zamani abubuwan da sun fi giya ma illa. Yace tufsidul aqla, duk mai mu'amala da su tana lalata masa hankali. Babu illar da wani zai iya yi maka a rayuwarka irin ya mai da kai mahaukaci. Matukar aka mai da kai mahaukaci, an illata maka rayuwa, ka zama useless a cikin al'umma, ba ka da wani amfani. Shi yasa yake min akbahil munkarat, yana daga cikin munkari mafi muni wanda bai da kyau. Sai yanzu ya kamata mu bar wannan, mu sa kuɗi mu sayi wannan, mu bar ƴaƴanmu su yi mu'amala da wannan, muna kallo abokin gaba zai zo ya gama da mu, kuma ya gama da mu da kuɗinmu, ya halakar da mu, ya tabar da mu, matanmu su zama ƴan ƙwaya, ƴaƴanmu su zama ƴan ƙwaya, samarinmu su zama ƴan ƙwaya. Ai wannan kayan fada ya kamata mu tana da mu yaƙi wannan bala'i. Sannan malamai suke faɗa cewa kayan shaye-shaye ɗin nan bi ijma'in nan, ijma'i duk duniya an yi ittifaki babu saɓani, hatta kamfanin da yake yin taba ya tabbatar cewa annahu mudhill, wallahi taba tana cutarwa. Kuma taba fa ba shisha ba, ba wiwi ba, kuma taba sigari, sun tabbatar tana da illa a rayuwar ɗan adam. Shi yasa ko sun tallata taba daga ƙarshe kuma za su ce amma fa yana da illa a gangan jikinka. Matsalolin harkar shaye-shaye matsaloli ne na duniya gaba ɗaya. Kusan kowace ƙasa idan ka je za ka ga akwai hukuma mai zaman kanta da aka tanada don ta yaƙi wannan mu'amalar shaye-shaye da mu'amala da waɗannan ƙwayoyi. Suka ce yana cutar da hanyoyin samun ɗan adam, duk source of income ɗinka lalacewa yake idan kana mu'amala ko kina mu'amala da kayan kurɓe-kurɓe ko ƙwaye-ƙwaye, shine al-mawaridul bashariyya. Sannan kuma mu'amala da wannan yana hana ci gaba, diddu at-taqaddum wal-irtiqa, al'umma ba za ta taɓa samun ci gaba, ta samu wayewa da civilization ba, matuƙar tana mu'amala da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Sannan kuma tana karya tattalin arzikin mutum, ƙwarai kuwa kullun ɗan ƙwaya za ka mai da kuɗi, kullun ɗan ƙwaya za ka mai da kuɗi. Mala akwai ta masifa da ta taso, yanzu 'ya'yan masu kuɗi attajirai, 'ya'yan billionaires, ba millionaires ba, billionaires, Allah ya jarabe su da 'ya'yansu suna mu'amala da ƙwayoyi. A irin waɗannan ma'aikatu da ake kulawa da shan ƙwaya, akwai wurare da aka ware musamman gine-gine ne na alfarma da aka yi su don ajiye 'ya'yan manya masu shan ƙwaya. Ɗan gwamna yana shan ƙwaya, ɗan shugaban ƙasa yana shan ƙwaya, ɗan sanata yana shan ƙwaya, ɗan malamin addinin musulunci yana shan ƙwaya, ɗan sarki yana shan ƙwaya, ɗan wani babban ɗan siyasa yana shan ƙwaya. Manyan mutane Allah ya jarabe su a ƙasar nan, 'ya'yansu suna mu'amala da miyagun ƙwayoyi, wallahi wasu sun kai ga har da koken suke sha, koken muguwar ƙwaya, koken. Ba su rasa ci ba, ba su rasa sha ba, ba su rasa abin hawa ba, ba su rasa kaza ba wani duk inda zai je karatu a duniya uban sai ce ka gaya mun ko nawa ne zan kashe ma kawai ni so nake ka zo ka zo min da digiri wannan digirin fa da ake samu sa a Northwest University an ajiye masa biliyoyin kudi ya je yayi a kowace kasa ne ya ki yayi ga dan talaka ko bawon Allah yana tafiyar kaba yana zuwa ya dauki karatun sai ya samu kwalin sai ya tafi ya shakwa yayi dauki bindiga tin karu uban sa ya shakwa yayi nemi kanuwar sa dan kwaya ya nemi kanuwar sa uwa daya uba daya zai kwanta da ita wallahi akwai dan kwayan da yaje nemi uwar sa uwar sa tana kwanta da dare ya kanta sai dole ne me yasa kike shagwata da rashin kulawa ko kuma tsabar sakacin iyaye da ko in kula da su to idan dan babba ya zama yana mu'amala da wannan kwaya ai zai dauki bindiga ya harba kowa a titi kamar yadda ake a kasashen turai to bala'in ya kai ga ba wai a iya yan daba da yan kalare na bakin titi da yan jari bola yan kaza bane a'a yau hatta ƴaƴan manya akwai masu mu'amala da kwayoyi karatu sun ki kasuwa sun ki zuwa aikin kamfani sun ki su yi duk wata gata da za a yi musu sun ki me suke so kwaya shaye-shaye kaga giya yau an yi ta kamar biro giya biro fa sai da ko ƴan Hindu da suke zuwa ko ƴan NDNA da suke zuwa suna tsare hanya suna cikin din kwaya sai an ba su training fa wallahi akwai wanda za a tsare kaga katon-katon din birka ne gaba ɗaya kace okay bairo ne bismillah wallahi ba biro bane ba ruwan biro bane ruwan giya ne a ciki kwaya kamar biro a nan aljihu ake sa ta haka in zaka ga kuma kana ka dan bantare ta kansa dutse ta ba yawa sai biyan bukata wallahi suna nan da wanda ake sa su a cikin tayoyin mota tayan mota fa duk a Kano ake wannan hanyoyin shigo da kwaya a Kano wanda da wani dalibi zai iya rubutu ko na degree din sa ko na masters ka je kawai NDLEA ka je kawai hukumar ƴan sanda ka je kawai ofishin hizba ka gama hada data ka buga kwashinniya kawai hanyoyin shigo da kwaya da dabarun shigo da kwaya a jihar Kano sai ka kara da kokarin da jami'ai suke yi wajen dakile ta thesis ne mai kyau topic ne mai kyau ma'aikata ɗaya idan ka interview da ita za ka yi volumes mala akwai kwayan da ake shigo da ita da hanyar tayan mota taya yanzu dan Allah wani jami'in tsaro ne in ya zo tsare trailer ya ga da tayan mota zai tsire ita to a cikin tayan mota za a akwai waɗanda ake kawo su a cikin buhunan siminti ya za a yi kaga buhun siminti ga umar nauyi da ce akwai shiryawa ake in an shirya da direban mara tsoron Allah sai an zuba rabi sai a je a zuba ta sai a ɗora saura ba za a taɓa kamawa ba akwai wanda ake kawo ta a cikin diloli na atamba kwantinansa an sauke masa ita a Lagos za a shigo da kaya sai a shirya galibin masu kuɗin ma'aikatan ba su masu kuɗin ƴan kasuwa su ba san ana yin mucajirar kwayan da kayansu ba duk ana yi mala akwai wanda ake dora ta a kan raƙuma raƙumi zai shigo kamar mai kiwo sun ɗebo kayansu suna shigowa kamar za a shigo daji sun baro Niger sun baro Kamaru sun baro kaza sun baro kaza a'a boda aka je aka ɗebe aka loda mu saboda an san custom suna bincike ko jami'a suna bincike sai a dora su a kan raƙuma dan Allah ya za a gane su kuma in sun je wajen gari ƴan akori kura da ƴan gwal-gwal sai su je ɗaukar shiken kuma illar corruption illa da corruption ba abin da corruption baya jawowa yanzu wanda ya je da mota ya lodo wannan abin ɗan sandan da yake tsayawa ake miƙa mai naira 20 ko naira 200 a wuce a ce ya wuce dan Allah bai yi maka illa ba haka fa ake masu mota sai mutum ya lodo kaya yana zuwa kawai zai sake hannunsa ofisa ofisa ya aka yi ya aka yi haka kaga haka din nan yana gari kawai da bindiga zai zo miƙa sai ya karbe wani ma in ya rena ka sai ya jefa a ƙasa sai ya barka kai ta tsincewa ya wuce wataƙila kayukan mutane ya ɗauko watakila wani aka sato a ciki watakila kidnappers ne kun ga illa corruption kenan ga wulakanta kai wani yace wanda zan musu tsaya sai ya samu takarda yayyanka su kamar kudi daman tafiyar da rare yayyanka takardu ne takardu kamar kudi haka yayyanka yayyanka duk inda yazo ko sai zaro sai dunkule sai dunkule sai miƙa masa haka sai sa wuta haka ya rabe takardun nan tas sai bayan da yake ka san kayan munafurci ne da ba kana karba ba zaka duwa zaka sa aljihu ai daman sai daga baya zaka zauna ka bubbude mallan kasan nan ana barna fiye da yanda kuke tsammani wallahi ina yin wannan magana ne saboda a university nake a jami'a nake ko wani a cikin ku zai yi zuciya Allah ya taimake mu ya zama gwamna ko shugaban kasa ko senator ko commissioner yan sanda ko shugaban sojoji ko na custom ko immigration ko waye ya kawo mana gyara a kasan nan to da wannan ake kashe mu in bindigogi kake so zaka zo da su a kasan nan zaka zo da su saboda corruption wanda zai tsare ya duba din zaka bashi wanda kuma yace sai ya duba shi kuma za a iya kiran sa daga Abuja a ce mota kaza karka yadda ka taba ta muna da interest akan ta akwai hanya sayan hanya duk ana yi a kasan nan me sayan hanya za a ce road block nawa ne daga Kano zuwa Lagos duk sun san adadin su akwai direban da makiri ne ya san ko ina ne can 100 kaza can idan babban kaya ne can 50,000 can in ka ba su 20 ma ya ishe su can manya ne sai ka ba su biliyan 1 haka ake yi ake wucewa da waɗannan miyagun ƙwayoyi da makamai shi yasa za ka yi mamaki yaya makamai suke yawo a cikinmu a cikin gidajenmu da unguwanninmu da ƙasashenmu ake mana ta'addanci shi yasa shugabannin Najeriya kuna da aiki ba ƙarami a gabanku ba wallahi shi yasa muke so mu samu masu zuciya muna so mu samu masu kishi muna so masu damuwa masu kukan zuci akan wannan lamari da ya addabe mu ya kuma dame mu lalle samarin mu matasan mu akwai wata fa'ida da ƴan siyasa suke da shi da suka bar ƙwaya suke mu'amala da ƙwaya me yasa saboda suna musu aiki daga cikin advantages din shan ƙwaya ga ƴan siyasa ba za su samu ƴan ihun titi da ƴan hawa kan ƙofar mota da ƴan sare-sare da ƴan balahira da bala'i da tsare hanya da ƴan yaga a fasta da ƴan waye ba in ba an samu yara irin ku matasa an ba su ƙwaya ba yanzu ku samari kun yadda ƴan siyasa su ta amfani da ku suna muku ƙwaya kuma wannan daidai ne wannan wato ci gaba ne kuma wannan akwai tausayi akan akwai jin kai yanzu ba ku tausayin ƴan uwanku da ake ba su makami suna wucewa gaban motocin ƴan siyasa abun baƙin ciki a nan arewa ba kudu ba kaga gwamna yana tafiya ko kamfen ko zai je wani guri gabansa motocin ƴan daba ne da ƴan ƙwaya kuma da makami da aka hana a yawo da shi bayansa haka duk wanda aka wuce ya yi wani abu sai a sare shi to wanda yake oga kwata-kwata zai hana shi ma yana tafiya da su ai kaga zance ya lalace kuma a haka ba zai iya shiga rediyo ko talabishin ko taro ko wani bayani ya ce suna ƙoƙari wajen hana ta'addanci a gari muna kallon ƙarya muna ji muna gani ana yi to ya mun shirya a gyara dole sai an samu samari matasa masu kishi da za su shiga wannan siyasar su samar da gyara ba masu kishin aljihunsu ba masu kishin al'ummarsu masu kishin ci gaban jama'arsu malaman addini suna wa'azi a mumbari ko kuma kuna aiki da biro a office kowa da aikinsa division of labor in ji malaman economics kowa ya je wancan ya rike masallaci kai kuma ka rike siyasa wancan ya rike bangaren kasuwanci wancan ya shiga soja wancan ya shiga immigration wancan kuma custom ya shiga wannan DSS ya shiga wannan kaza duk muna da manufa duk ga ku a jami'a duk za ku iya wannan nan da shekara 20-30 mu gyara kasan nan wallahi in ba haka ba za mu yi ta zama cikin kaskanci cikin talauci digiri ya gagare ka a kasanku abincin da zaka ci da rana ya gagare ka a kasanku gonan da zaka noma ta gagare ka kasuwanci ya gagare ka zaman lafiya ya gagare ka kwanciyar hankali ya gagare ka bala'i kan bala'i duhu kan duhu zulumatul ba'dha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha sai kun nemo masu kishi yanzu abin ya wuce tunanin wai mu tsaya akan wai yaro wai dan jami'a wai ana ta kokarin a ce ya daina shan kwaya wace irin lalacewa ne wannan
kai ne ya kamata ka zo mu yi shiri dan da shekara 20 ya zamu kawo wa kata gyara kai ne ya kamata ka zo mu yi tafiya dan da shekara kaza ya zamu yi mutishin out mi a gun mutane a cikin mu da dabi'u marasa kyau mallan duk kasar da kaje a duniya ta daga ya zaga suna cikin ni'ima da jin dadi amma mu ko in ka zo ka makabari kana sauka a airport din mu zaka ga wani duhu yanda ka san kiyama anan za ta tashi muna cikin matsi kaje kaga jami'o'i a kasashen waje yadda kaga ban an inganta su an inganta rayuwar dalibai an yi musu duk abin da suke so na kwanciyar hankali za su samu ilimi mu ko corruption ya lalata komai duk waɗannan abubuwan suna daga sababi kuma ni ciwo na da samari matasa ku wai ku ne ya kamata ku za a shirya ku a gyara ku ku zo a yi tafiya nan da shekara 30 kuna da tsawon kwana ku zo ku gyara ƙasar nan wai ku ne wai ake lalatawa it's really bad wallahi an ci mu da yaƙi wallahi Najeriya ba abin da bamu da shi mu ne majagora a Afirka duka in mai ne Allah ya bamu in ruwa ne Allah ya bamu iskar gas Allah ya bamu zinari saboda tsabar yawan zinarin mu ma ƴan ta'adda aka zuba a daji a banza suke ɗebe shi kawai iskar gas muna da shi komai da ka sani ba abin da bamu da shi wallahi lithium din nan yanzu a duniya da lithium ake amfani duba bala'in da kake sha tsada in zaka sai zaka hada kayan sola yau gashi lithium na akwai jihohi da yawa gaba daya a karkashin kasa lithium din ne gaba daya sai dai a diba a kai China a diba a kai kasa kaza su sarrafa shi su kawo mana kasuwa mu saya saboda lalacewa ina yan boko mu ina masu karatun mu ina masu ilimin mu muna da dukiya a kasar mu amma ba mu iya diban dukiyar duba tsadar zinari ba yau ga mu da zinari a banza a daji ake tonan sa a kashe mu a ɗebi zinarin mu a ɗora a helicopter a fitar da shi kuma a sace masu kuɗin mu a karɓi miliyan 100 miliyan kaza a karye 'yan kasuwan mu a karye masu matsayin mu a sabon mana talauci a je a bunka wuta a gonakin mu a hana mu noma duk wai ku samari wai yau ga ku a jami'a wai kuna kwance wai kuna bacci where are you wallahi I'm telling you ciwo nake ji wallahi idan na duba hoto na na ga furfura a gemu na gani nake da zan iya komawa baya in dawo da bakin gemun na koma ba gemun ma tukunna mu zo mu ci gaba da fafatawa wallahi wallahi alazim mana da ka ku ne jarin mu ku matasa ku ne jari ku ya kamata ku zo ku san ciwon kasar ku ku damu ba wai matsalar kwaya ba akwai wani banza da zai zo lalata ku da kwayar banza to amma in saurayi ya zama bai san kansa ba bai san shi waye ba za ka yi wa kanka illa za ka yi wa iyayenka illa za ka yi wa al'ummarka illa za ka yi wa ƙasarka illa kuma za a zo ƙasar wasu su zo suna cin moriyarta ba kai ba ina so in gaya muku tare da ɓacin rai da rashin jin daɗi kun san yanzu da yawa daga cikin ni'imomin da Allah ya mana a Najeriya ne wallahi ba mu muke ci ba wasu 'yan ƙasa ne suke ci foreigners ne suke amfanuwa idan ka zo kai karatun likitanci a Najeriya za ka ga albashin da ya kamata a baka ba shi yake baka ba yanzu za ka shiga wallahi sai ka yi applying sai ka je a ɗauke ka a wata ƙasa a rinka baka naira miliyan 20 duk wata wallahi akwai likitan da yana ɗaukar albashi ya kai miliyan 30 a wata ƙasa kuma ɗan Najeriya ga privileges da kake da su ga courses da za ka tafi duk duniya amma za ka zo asibitinka a ƙasarka ba wutan da za ka yi operation ba kayan na'ura da za ka yi bincika ƙwayar cuta da ka yaran migrated suke yi idan ƙwararren injiniya ne ya zama mai basira duk ɗan da ya zama mai tsada mai basira akwai waɗanda suke fishing ɗinsu out suna ɗauke su duk ƙwararrun yaranmu wallahi da likitocinmu ba a Najeriya suke ba I'm very sorry to say idan ka je Ingila akwai ƙwararrun likitocin Najeriya ƴan Najeriya ne yara ko matasa wallahi akwai waɗanda na sani muna waya da su ko aure ba su yi ba akwai su a Canada akwai su a China akwai su a ina mallan duk ƙasar da ta ci gaba duk mai tsada yaro mai tsada mai ƙarancin shekaru ɗauke shi suke su ba shi kuɗi su kula da shi mu ko fa an bar mu da bindiga da kashe-kashe da rashin zaman lafiya wani ƙwaya wai
wai lalacewar ta kai wai yanzu wai matasan wai kwaya ake ba bala'i ya kai ga har matan aure wallahi a kasan nan malam matan aure yau suna tijara kwaya matar aure tana sai da kwaya a gida kamar yadda suke sai da awara da wake ina gwamnati ina al'umma watakila yarka ce watakila kanwarka ce watakila yar uwarka ce sun rena mu ne saboda bamu da manufa bamu da future bamu da mustakbal ba mu san ina muka sa gaba ba wanda ya kamata ya yaki abin shi za a ba wa cin hanci ya goyi bayan abin ku je ku ma'aikatar NDLEA ina ta maimaita ta ita take take da kai tsaye mu'amala da harkar kwaya su ba ku data su ba ku bincike daga nan zuwa shekara 10 ko shekara 7 ko shekara 8 ko 5 ko 3 a ina ne a tsakanin kudu da arewa ina ne aka fi shan kwaya wallahi arewa ne jihohin arewa su suka fi shan kwaya mai yawa akwai binciken da suka bayar kowace jiha jihar Kano duk watan kaza tana ana shan kwayar miliyan kaza a Jigawa ana shan kwaya ta miliyan kaza a Kaduna ana shan kwaya ta miliyan kaza a Bauchi ana shan kwaya ta miliyan kaza duk suna da wannan misali amma ba a damu ba a ji bincika a isar da sako a gyara very unfortunate a ce wai a arewa duk kwayar da ake shigo da ita a Najeriya a kudu wai yaran kudu ba sa shan kwaya kamar yadda yaran arewa suke shan kwaya kuma ai ba ku da damuwa ku shiga gari ku gani duk yaran da za ku kama ko a gansu ana shan kwaya gaba ɗaya na je gurin na gani wallahi ban ga dan sabon gari kwaya biyu ba ban gani ba duk Abubakar da Musa da Garba da Sulaimanu da Talatu da Mero da Kandene duk a cikinsu wallahi a ba a yansu ne a gari akwai sabon gari akwai badawa akwai birgit akwai waye duk akwai su ina yaran su matasan su suna da wayo sun killace su ba za su shiga ba wallahi amma ni da kai malam Bahaushe mu ne bamu da manufa da haka ake amfani da mu Allah kare zan rufe da illolin da waɗannan kayan wiwi giya a kayan tsotse-tsotse da ake sha da lemuka da ake haɗawa da ƙwayoyin gida da ƙwayoyin waje da ake haɗawa suke jawo ɗan adam na farko dai duk wanda yake mu'amala da wannan sai an cire man sha'awa gaba ɗaya adda'aful jinsi idan namiji ne ƙwaya tana kashe namiji yau kana matsayin matashi idan ka yadda kana shan ƙwaya to za ka zo kusantan mace ma zai gagare ka ballanta na ka haihu ka samu yaya adda'aful jinsi inda rijal idan mata ne in mace ce duk wacce take mu'amala da kayan ƙwayoyi sai ta samu al-istiraf wato sai ta samu kwambakon baya wato a wajen addauratu shahariya wajen jinin ta menses din ta menstruation period din ta sai ya lalace warga da zuwan jini yake yi saboda shan ƙwayoyi na halal ma suke ba ku matsala ballanta na ƙwayoyi na haram ana samun raunin bugun zuciya zuciyarka ta taɓu har ya kai ga ciwon zuciya bushewar baki da bushewar makogwaro da'iman ga mai shan ƙwaya yana iya gamuwa da shi duk wanda yake mu'amala da ƙwayoyi bakinsa kullum zai ta neman yawo makogwaronsa kullum a bushe ba za ka gane illa wannan ba sai mura ta kama ka ran da ka kwanta da daddare ka kasa bacci makogwaronka ya bushe ji za ka kamar za ka mutu ƙeƙashewar fuska da turɓinewarta fuskar mutum ba za ka ganta da ni'ima ba za ka ga tana wani lalacewa kuma komin ni'imar da mutum yake ciki sannan kuma yana sabbabar da zubar da ciki idan mace ce mai sha ciki yana zubewa kuma baya zama sannan kuma yana kawo adrarar jismiya kasira cututtuka a gangan jikin mutum wanda likitoci suke ta bayani da zai ma iya irguwa ba da'afu zakira raunin kwakwalwa duk mai mu'amala da miyagun ƙwayoyi zai samu raunin kwakwalwa ko da ku yana kwakwalwar ƙwayar tana nuna masa kwakwalwar tana sa ya tuna wani abu to in yi nutsu lokacin da ya bar shan ƙwayar kwakwalwar mutuwa take da haka mutum zai wa'i gari yanayin ƙasa-ƙasa ne ga makanta da suke jawowa da raunin gani duk mai mu'amala da ƙwaya a ƙarshen rayuwarsa sai ya makance ko kuma zai zama ka da mace ita ma ta sha ka sha ita ma tana da wani abun kun haɗu shikenan ga shan ƙwaya ga mugun ciwo ya same ka raunin maƙogoro wajen numfashi da hanci hanyoyin numfashin ɗan adam yana toshewa shine kawai wata ran za ka ga mutum ya faɗi ya mutu karkare na hatta ƴar ƙwaya da wuyi din nan da kake sha wallahi za ta iya sababa maka mutuwa ka tafi wajen Allah baka shirya ba duku tanaffus kunci wani shan numfashi abin da yafi komai illa wal adha wa amr suka ce shine al mautul mufaji unexpected death mutuwa wanda ba a sani ba nan ganin kawai mutum ya faɗi ya mutu kawai duk mai mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba mamaki haka kawai kaga ya mutu in ka faɗi ka mutu baka shirya ba kuma bala'i ya ƙare maka wallahi duk wanda ya kuskura wallahi ya bar wannan duniyar ya tafi gaban Allah ko ke ko shi wallahi mutum ya gama da Allah bai shirya ba wallahi zai gane kudan zai zo yana qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha sai ka zo kana Allah mai da kai ƙungiyar lafiya ta duniya ta fidda wani bincike da na samo shi da yake magana akan illolin shaye-shaye da shan taba da su shisha da wiwi da yake faruwa yake sababa mutuwa suka ce babu wani abin da yake kashe ɗan adam dalilin mutuwa da wuri a yanzu a binciken da aka yi irin mu'amala da waɗannan ƙwayoyi suka ce sun bincika duk shekarar duniya ana samun mutum miliyan hudu da suke faduwa su mutu ta dalilin mu'amala da ƙwaya duk shekara suka ce nan gaba wani binciken an yi shi kusan shekara kusan goma da ta wuce suka ce nan gaba zai zama duk shekara sai an samu miliyan goma duk shekara sai an samu mutum miliyan goma ya mutu saboda dalilin mu'amala da ƙwaya kaga wannan masifar ta isa yanzu muna cutar ran annawa ha ban ji ba cutar ran 26 to wannan binciken an yi shi ne 2020 shekara nawa to suka ce daga nan nan gaba zai rinka karuwa zai iya yiwuwa a shekara za a samu mutuwar mutum miliyan goma saboda harkar mu'amala da ƙwaya kuma karuwa take ba raguwa take ba ɗan uwana musulmi yau mun wayi gari daga cikin samarinmu matasa ni ku ne kuka dame ni ana farautar tunaninku ana farautar hankalinku da ba ku waɗannan miyagun ƙwayoyi don a cutar da ku a gwamnatance a siyasance a addinance a zamantakewance illar za ku zama ba ku da amfani ne kawai in nake a gwamnatance ba wani wanda zai zama jami'in gwamnati a cikinku babba tunda ya yi mu'amala da ƙwaya yanzu a ƙasashen da aka shiga babba in za a ba mutum kujera fa wallahi malam sai an auna shi an duba bai taɓa shan ƙwaya ba kuma kusan barin ya muku wata illa yanzu an yi wata na'urar da duk wanda yake mu'amala da ƙwaya ba sai an dake ka ko an zage ka ba za a shigar da kai wani guri ne kawai lab ne za a shigar da kai a ce yi fitsari idan kai fitsari za su ɗebi fitsarinka ko in kin yi fitsari za su ɗebi fitsarinki duk ƙwayar da ka taɓa sha a duniya akwai kwamfuta na'urar da za ta nuna ga irin ƙwayar da ka sha yau da a ce Najeriya ana aiki da wannan result ɗin da yawa akwai 'yan siyasan da ba za a ba su kujerar siyasa ba wallahi wallahi da haka don Allah samari na jami'a a ƙarshe an sa muku wannan lacca ne saboda ku ne future na ƙasa muna muku tsammani mai kyau wataƙila ku zama gwamnoni wataƙila ku zama malamai na addini wataƙila ku zama 'yan siyasa wataƙila ku zama masu kuɗi 'yan kasuwa wataƙila wataƙila don Allah ku yi ƙoƙari ku yaƙi wannan muguwar zahira da take faruwa a cikinmu ba don komai ba saboda gobenmu ta mana daɗi idan muka bari gobenmu ta lalace to mun shiga uku za a waye gari ne sai dai a turo mana wasu su rinka mulkan mu idan yan arewa ba ya ce muku yawa sai a dai muku yan kudu su rinka mulkan ku shikenan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh